que joue la vie est chère. Your voice of America,
direct from Washington. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sojojin Isra'ila da shugabannin mayakan Filistino da su dakatar da mafi munin tashin hankali a yankin. An tsare sama da mutum 3,400 a Faransa a zanga-zangar wato a sanadiyar zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar sakamakon kisan wani matashi mai shekaru 17. China ta jaddada bukatar da ke akwai ga Pakistan ta kare jami'an China da suke aiki a kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da kama wani mutum da ya yi sanadiyar mutuwar ɗansa a garin Maiduguri da ke jihar Borno. Sannan za ku ji hira da masanin harkokin yau da kullum Aminu Yakubu Lame mazaunin nan Amurka game da yanayin tattalin arzikin Najeriya.
Abinda gwamnatin suka fara yi wace kila nan gaban Allah da za a ga alherin sa, amma ko ba abu ne wanda kawai cikin kwana ɗaya za a abin nan, saboda haka mutanen mu kun sawa ba mu da hakuri.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da asubahin wannan rana ga kuma labaran duniya. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina da ke gabar da tekun Maliya da aka mamaye sun fara komawa matsugunansu bayan da dakarun Isra'ila suka kwashe kwanaki biyu suna kai samame, lamarin da ya kai ga mutuwar 'yan Filistin 13 da sojan Isra'ila ɗaya. Duk da cewa Isra'ila ta janye dakarunta sun ce za su sake kai samame har idan buƙatar yin hakan ya taso don kawar da ta'addanci. Jami'an lafiyar Filistino sun zargi Isra'ila da kai hare-hare akan asibitoci a lokacin samaman. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina sun tadda cewa an yi musu barna a sa'ilin da suka koma gidajensu a jiya Laraba bayan samaman da sojojin Isra'ila suka kai mafi girma cikin shekaru 20 a yankin Filistino da aka mamaye. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ba da goyon bayan samaman, inda ya ce 'yan ta'adda ne dakarun Isra'ila suka kai wa hari. Kungiyar da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira Refugees International da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga ɓangarorin sojan Isra'ila da kungiyoyin mayakan Filistino da su gaggauta tsagaita rura wutar tashin hankali da kuma kaiwa fararen hula hari. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ana buƙatar taimakon dakarun ƙasa da ƙasa domin kaiwa 'yan sandan ƙasar Haiti ɗauki a sa'ilin da ya daɗa jaddada gargaɗin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi cewa batun matsalar tsaron ƙasar yana daɗa taɓarɓarewa. Blinken ya yi tsokaci a game da Haiti da sauran batutuwa a jiya Laraba da ya kai wata ziyarar aiki Trinidad da Tobago. Kasar mai tagwayen tsibirai ce ta kasance mai masaukin baki na wani taron kwanaki 3 da kungiyar kasuwancin 'yan kasashen Caribbean mai mambobi 15 wadda ake kira CARICOM ta yi. Blinken ya kuma ɗau alkawarin cewa zai ci gaba da yunkurin ganin cewa cibiyoyin kuɗaɗe sun jinkirta biyan basussuka a lokacin da ake fuskantar bala'o'i da mutum ne ya kirkire shi ba. Dan Majalisar Wakilan Amurka Hakim Jeffries dan New York kuma dan jam'iyyar Democrats wanda ya yi wa Blinken rakiya ya ce Amurka da Caribbean suna da fahimta a game da batutuwan tsaro da tattalin arziki. Yanayin zafin duniya a jiya Talata ya haura sosai, inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44 kuma ya yi a ɗauki lokaci mai tsawo a wanda cikin wannan yanayi. Yau Laraba ka iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Alƙaluma daga wani shirin yanayi na wato re-analyzer na Jami'ar Maine ya nuna cewa alƙaliman sun zarta kima cikin watanni da aka ɗauka ana auna alƙaliman zafi a yankin arewa na Atlantic, sannan kuma alƙaliman daskararren ƙanƙara ya yi ƙasa a Antarctica, kana yanayin El Nino ya ƙara ƙarfi. Alƙaliman yanayin zafi a burane a faɗin duniya ya zarta ma'aunin zafi madaidaici, kana hasashen yanayin yau Laraba ya nuna cewa babu wani ƙwaƙƙwarar sauyin da za a samu. Matsanancin zafi kuma al'amari ne da zai sa mutane a faɗin duniya su fuskanci wani irin yanayi. Yayin da ake samun rahoton matsanancin zafi da ya kai farin hai 100, ma'aunin zafin yanayi wato Celsius 37.8, yanayin zafi a jiya talata dai ya kai kimanin farin hai 1.8, wato an samu ƙarin ma'aunin digiri 1 cif kenan, wanda ya ɗara yanayin da aka samu a tsakanin shekarun 1979 zuwa shekara ta 2000 a matsakaicin ma'auni, wanda tuni ya zarta na shekarun tsararraki na 20 zuwa na 19. To ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tuma dalla. Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wani mutum ɗan shekaru 30 da haihuwa da ya yi sanadiyar mutuwar ɗan cikinsa a unguwar Wulare da ke garin Maiduguri a jihar Bornon, Najeriya, a cikin makon da ya gabata. Rundunar 'yan sandan ta ce a halin yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike a kan lamarin. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan mutumin da ya kashe wannan ɗanasa kimanin sati guda kenan tun a ranar 27 ga watan Yuni wannan shekara ne dai. Wannan aika-aika ya faru da aka ce an kashe jikin wannan mutumin mai suna Jibrin Muhammad a unguwar Wulari da ke cikin garin Maiduguri, bayan mahaifin yaron ya samu kiran gaggawa na tabbatar masa da hakan. Sannan ya hau dokin zuciya ya kuma haɗa kan ɗan nasa da jikin bango wanda ya sanadiyar mutuwan ɗan nasa, yayin da aka sanar ma 'yan sanda. Nan take kuma aka gazzare shi zuwa ofishin 'yan sanda da ake kira Metropolis Station, wanda nan take suka garzaya da shi zuwa asibitin ƙwararru da ke cikin garin Maiduguri, yayin da likitan da ke asibitin ya tabbatar musu cewa wannan yaro ɗan shekara 6 da haihuwa ya rabu da duniya sakamakon wannan bugun kai a bango da mahaifin nasa ya masa. Duk da cewa mahaifin wannan yaro ya san ya tafka kuskure da ne ke neman gafara game da abin da ya aikata, da cewa tsotsi ne ya jawo haka. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Borno ta bakin kakakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar, wato AAC Sani Kabilu Shatambaya, wanda ya tabbata bi da akwai lamarin, wanda ya ce masuna gudanar da bincike a kai, don haka ba zai iya bani cikakken bayani a kai ba, amma tabbas wannan abu ya faru haka.
Kaji abin ya faru kuma suspect din yana hannunmu. To gaskiya shi yasa nace bana son baka da tantan, ba wallahi dazun nan ihu din yake gaggaya min bayanin, amma da mun bayanin indicial har da shekaru da sauransu ba. Abin da nake so da kai yanzu dai tunda zaka iya confirming incident din.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Yayin da rikicin da aka kwashe mako guda ana yi a Faransa yake lafawa, Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta Faransa ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garin Bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata. Wannan kiraye-kirayen sun biyo bayan mummunan harbin da wani ɗan sanda ya yi wa wani matashi mai shekaru 17 na Hel Merzouk a wajen babban birnin ƙasar Paris. Lamarin ya haifar da zanga-zangar da ya bazu a aƙalla biranen ƙasar Faransa 200 a cikin makon da ya gabata. Ƙungiyar Amnesty International ta faɗa cewa kashe Nahel wani misali ne na tasirin wariyar launin fata a gwamnatance. Hukumomin Faransa sun mara wa 'yan sanda baya, kana sun ce nuna wariyar launin fata ba al'adarsu ba ce cikin aikin nasu. Waɗannan kalaman gwamnatin na Faransa sun janyo suka daga wasu da suke ganin cewa kalaman ba su dace ba, kana babu wani tasirin da kalaman za su yi. A ƙarshe, a cikin wannan makon ne dangantakar haɗin kai tsakanin China da Pakistan a fannin tattalin arziki zai cika shekaru 10, wanda ya samu a sanadiyar shirin Beijing na faɗaɗa dangantaka da duniya, wato Global Belt and Road Initiative. Sai dai kuma yayin da haɗarin yiwuwar ta'addanci ga 'yan ƙasar China yake daɗa girma a ƙasar da ke kudancin Asia, da kuma bambance-bambance game da tsarin biyan bashi yana neman yiwa dangantakar tasu ta ci gaban haɗin kai da suka shafi kyakkyawan wato kayayyakin more rayuwa tarnaki, a cewar jami'ai da masu sa ido.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, jama'a na ci gaba da kukawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta, musamman a daidai lokacin da farashin kayayyakin masarufi ke ƙara hauhawa. A hirar da na yi da masanin harkokin yau da kullum, Aminu Yakubu Lame, wanda ke zama a jihar Ohio a nan Amurka, ya ce tattalin arzikin Najeriya na cikin wani yanayi kuma matakan da gwamnati ke ɗauka yanzu ba lallai a ga sauyi ba a cikin sauri.
A gaskiya yanzu yadda nake ganin tattalin ƙasar arzikin Najeriya, kusan ƙasa muke ƙara komawa. In kika duba wato abubuwa da yawa kamar wato indicators wanda za su nuna alamu na cin gaba, to mu duk babu su. In kika duba sai ga kamar koma baya muke, yanzu in ka ƙasashen da muka fara tasowa da su kamar su Indonesia, su Malaysia, har su Singapore. Me yasa? Saboda muna da rashin shugabanci. Don saboda sai an samu shugabanci a sama, shugabanni masu gaskiya suna kwatanta gaskiya na ƙasa, suna wato kallonsu su yi koyi da su. Nan ne za a samu har mu zauna gaskiya tsakaninmu da wuyanmu, tsakaninmu kuma da Allah da mutanen Najeriya da muke mulkinsu. Yau Najeriya an waye gari, kowa ya tashi kawai sai dai cika alshinshi. Shikenan, yanzu kika duba gwamnonin nan. Kai gwamna shekara takwas, duk abin da ka samu bai shekara ba sai ka zauna, kuma za ka je majalisar dattijai, wajen za ka je ka zauna. Ga irin kuɗin da suke samu, me suke yi?
To amma yanzu ai an samu sabuwar gwamnati, kuma wannan sabuwar gwamnatin tana da yaƙinin matakan da ta ɗauka ko kuma take ɗauka za su maido da harkokin tattalin arziki su daidaita, amma su kuma 'yan ƙasa har yanzu suna jin matsi a irin wannan yanayin.
Abinda gwamnatin suka fara yi, watakila nan gaban Allah da za a ga alherinsa, amma ko ba abu ne wanda kawai cikin kwana ɗaya za a abin nan, saboda haka mutanenmu kun kunsawa ba mu da haƙuri. Abubuwan da yake yi ɗin da alamun alheri a cikinsu, amma abu ɗaya wanda nake kullum na cewa yayi hankali.
Me yasa ka ce haka?
Shi ne wato yana abubuwa ne kawai gaba gaɗi a na'urar ayin, amma ga alamu wasu abubuwan yakan yi ne kawai ba tare da wato ya fahimci matsalin da zai jawo ba. Kin gane wato kamar lokacin ina aiki as budget officer a nan state of Ohio, akwai abin da muke kira impact analysis. Duk lokacin da zai ko gwamnati zai kashe wasu kuɗi ko su abin nan, sai mun zauna mun fahimci me su waye wannan policy ɗin da ta ba. Ya za a yi, me za su fuskanta? Yanzu kin ga an cire wannan abin da misali na tallafin kuɗin betir. Ba talakawa kawai shafa ba, wanda suke samun kuɗin ake cewa suna saka su ya shafe su, masu tallafin betir ɗin ya shafe su, masu gidan man ya shafe su.
To ban tari numfashinka ba, yanzu kamar batun hauhawar farashin kayayyaki, waɗanne matakai kake gani gwamnati ya kamata ta ɗauka a daidai irin wannan lokacin?
Ina abu ɗaya na farko wanda watakila gwamnati za su taimaka, kuma su ɗin ma'amba hankali ba za su jawo ƙara tsadan kayan. A ce kamar gwamnati ta ce in kana da in albashin ka bai wuce kaza ba, kamar a ce 30,000 a wata, za a baka taimakon 10,000, saboda wato ya kushin ya ɗan ka samu dai abin da za ka ci.
Batun buɗe iyakoki fa?
To in an buɗe iyakoki ɗin ma zai iya taimakawa, amma kuma ba daga farko ba. Kin san me yasa? Saboda in an buɗe iyakoki ɗin za su kawo kayan cikin Najeriya, ko kuwa 'yan Najeriya za su fita su je su kayan. In sun fita su kuma musamman da yadda muke amfani da dola, in sun fita suka je kasuwa wasu kasashe da dola za su yi amfani. Saboda haka in sun dawo kuma da wannan dolan za su neman ci riba. saboda haka duk wani abin da wato magani da wata kila gwamnati take da gwamnati za su dauka saboda kawai wannan abun ba sai mutane talakawa musamman ba za su ga wannan abun ba
a take
lokaci yawa sai an kai lokacin da wato kayan sun shigo inda kasashen waje da kuma manoma ne da sauran su ina bada misali kamar kayan abinci ya zama na cewa kasuwannin mu sun cika ta kowane gefe ka duba akwai abin da zaka iya siya zai sa kudin abubuwa su sauka
Aminu Yakubu Lamike nan masanin harkokin yau da kullum. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa.
Dan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci
cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharadin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka dauko aka baka
shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba mai da za su rayu ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu mun dauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da yancin mata da ya hana mata a kasashen nahiyar Afirka da dama iya bada gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban kasa kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijani da comrade Yahaya Shuaibu Ngogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale Ustaz yana kan lissafta gabobin da aka samu sabani lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta
na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafa harkar wasanni to kusan in ka dauki wannan kadara ta abin da shafa harkar wasanni zaka ga mafi da motsa jiki zaka ga mafi yawan abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu to sai kuma abu na gaba shine abin da shafa harkar entertainment abubuwa na ya ake fasara sai nishadi da sauransu shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafa addinin musulunci to kira zuwa ga tabbatarwa da mace yanci galibi ana hada shi ne da wayansu matsaloli wayanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare su shine komai a mai da shi gidansa ai kira zuwa ga gyara abinda shafa harka auratayya idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazon mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci
comrade bincan fasare-fasare da fahimce-fahimce na magana yanci din nan ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini din nan da al'ada din nan da sauransu domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa al'ada na taka rawa duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman na abin da ya shafi doka koda su a cikin yan majalisa din sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya akan abubuwan da suka shigo sabbi kafin su fitar da matsaya wace hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa musamman dangane cewa matan nan dai yancin su an fahimce shi kuma an ba su shi
to na farko dai girmama ilimi babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar kuma muddin ilimin ta gurbatacce ne ko ba shi nagarta in ka kula zai zama kamar abun mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan kasancewar da primary ta yi yawa private secondary school private primary school makarantun gwamnati makarantun da sauransu to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtarsa abin da nake nufi ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar kasar shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata akai shine mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a, amma ba ma yanda za su rayu ba. Abin da nake nufi shine yaya za a yi kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci, a gina gida, a hau mota. Bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa, wannan ba wani abu bane mai muhimmanci a gun al'umman nan. To akwai buƙatar ita kanta harkar aure gaba daya a fahimce ta. Da mutane ba su da cikakken ilimi, amma suna da hakuri da imani, kuma sun dore akan al'ada, akan girmamawa, akan girmama dan adam shi kansa musamman. Ka san babu lokacin da ake kaskantar da cin zarafin dan adam, bil adam ma general, irin wannan karan, musamman ma in ya hada abu da talauci ko wani ya fi karfin wani ta kowa irin siga zai iya kasa da shi. Shi yasa tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya Kofi Annan yake cewa you can't have development without security and you can't have security without development. Yace amma you cannot have both without fundamental human rights. Ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba, kamar yadda faɗa. Sannan ba za ka iya samun tsaro ba ba tare da cigaba ba. Sannan duk cikin su ɗin nan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da cigaban ba ɗaya daga ciki zai iya tabbata muddin ɗan adam ba shi da kima. So mai muhimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda ɗan adam ake yin su. To muddin ɗan adam ɗin da ake yin don su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa. Saboda haka abin da ya kamata ya zama a nan, dole sai an san kima ta ɗan adam, an san daraja ta, kuma menene zai tabbatar da kima ta ɗan adam shine ilimi. Ilimi ne zai gaya ma cewa ga irin darajar ɗan adam yake da shi, kuma ga inda ya kamata ya zama.
Amma kuma gashi ana karatu ta gashi digiri ko wanne gida ko ina gashi na.
Ai kuma magana
bunni da karkara.
To ai kamar yadda Malam Aminu Kano yake faɗa shi, Allah ya gafarta masa, yake cewa wai ilimi ya tashi ya bar sani. Akwai dimbin sani na mutane, amma ilminta ilimi na rayuwa. Yanda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills na yanda za ka rayu da lafiyarka da zamantakewa ka ta yau da gobe da ma yanda za ka iya magana da mutane da ɗanka, ƴarka, mutum na waje da shaurinsu. In ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzure yake. So wannan tunzurewa ya sa ni wani wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida, saboda haka wannan tunzurewar da ake a waje za ka ga mutum ɗan ƙanƙanin abu aka yi ma a kan titi sai ka je wani irin zagi. To yana shiga cikin gidansa. Ne sa mace haka zai mata yanda aka masa a wajen nan sai mai da irin waɗannan abubuwa. To wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shin jin daɗin zaman, na shin ganin girman shi kansa auren. Jiya naji wani malami naji daɗin maganar da yake faɗa, yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake, duk mutumin da ya aure yazo yace aure zai yi yazo ya tara mutane da shirinsu, to ba magana wasa a cikin aure, magana ce ta gaskiya. Sannan duk mutumin da ya saki mace yace ya sake ta, ba magana wasa a ciki da gaske yake. Sannan duk mutumin da yace ya dawo da ita ba magana wasa a cikin harkar dawowa, magana ce ta gaskiya. Saboda haka kage kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane masu fahimci cewar to aure magana ce mai muhimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace. Duk irin wahalhalun da aka sha da yanda aka yi mata jinin da ka zo kawai ka buki kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba. Akwai sakin da yawa da gaske kashi 90% na sakin da ake basa halatta.
Barista, a wannan yanayi da kwamar ya yi magana, me yake tunanin makomar mata? Ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi.
Gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina, gari kamar Kano duk channel ɗin mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen TV. Duk wacce ka buɗe a duk sanda kake so da awan da kake so ana wa'azi ana faɗan Allah da Annabi, amma a ce mun fi kowa karya ƙa'ida musamman akan dokokin aure. Saki in ka je kotunan mu rigingimin kenan, in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi. Shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su Birth Act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da ƙananan yara
musamman a cikin gida.
Yawwa, musamman a cikin gida. Ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen, amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka, ka tozarta su, shine fa cin zarafin da ake magana akai.
To da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan ƴanci, za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda zamu dasa aya kenan akan wannan batu, sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila akai a wannan shirin, idan wata sabuwa ta taso kan batun zamu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu. Sai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai ku tare mu mako mai zuwa, inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin Kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakuna.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon. Haka yake. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Janina da ke gabar tekun Maliya da aka mamaye sun fara koma matsugunansu bayan da dakarun Isra'ila suka kwashe kwanaki biyu suna kai samame. Lamarin da ya kai ga mutuwar 'yan Filistino 13 da sojan Isra'ila 1. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ana buƙatar taimakon dakarun ƙasa da ƙasa domin kaiwa 'yan sandan ƙasar Haiti ɗauki a sa'ilin da ya daɗa jaddada gargaɗin da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi cewa batun matsalar tsaron ƙasar yana daɗa taɓarɓarewa. Blinken ya yi tsokaci a game da Haiti da sauran batutuwa a jiya Laraba da ya kai wata ziyarar aiki Trinidad da Tobago. Yanayin zafin duniya a jiya Talata ya haura sosai, inda ya kasance rana mafi zafi cikin shekaru 44, kuma yayu a ɗau lokaci mai tsawo ana a cikin wannan yanayi. Yau Laraba ka iya kasancewa rana na uku a jere da yanayin zafin duniya ya kai wani mataki mai yawa da ya haura mizanin ma'aunin zafi da aka saba da shi. Yayin da rikici da aka kwashe mako guda ana yi a Faransa yake lafawa, Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin ƙasar Faransa da ta yi wa dokar aikin 'yan sandan ƙasar garin Bawul kana ta daina nuna wariyar launin fata.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku ji ba ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.